سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله وبعد. يومنا رانا الأربعاء واليوم ولنا رجب ينا دفانا ترى تقلق ترى هل يبدأ يبدأ أربع إلا هجرية كما يوم kudu ga watan hukumu dubu biyu da ashirin miladiya. Wannan shi ne darasin mana 59 a cikin littafin muktasar sirati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa siratu ashabi al-ashara na Abdul Ghani al-Maqdisi Allah ya ji masa da rahama, wanda idan ba a manta ba muna tarihin sayyidina Abubakar da yadda muka saba al'adance idan muka karanta abin da malam ya faɗa a cikin littafin sai kuma da tsara da abin da ya zo a cikin tarihi da kuma da zabai na hadisi in matsala ce kuma da take buƙatar bincike dangane da abin da ya shafi shari'a sai mu shiga cikin wuraren da aka yi binciken ita wannan matsala. To a nan ɗan abin da ya kawo game da tarihin sayyidina Abubakar ɗan sulhun mai ɗan kaɗan shi yasa sai muke ƙara faɗaɗawa wanda wannan a tarihin sayyidina Abubakar Allah ya kare da a gare shi wannan shi ne zama na hudu haka ne mallam ba a tarihin sayyidina Abubakar ke wanda kuma in an yi zama goma a tarihin sayyidina Abubakar ma an yi kaɗan. Yanzu mun tabbatar da ta hanyar bincike a cikin littattafan hadisi ya akai aka naɗa sayyidina Abubakar ya zama khalifa. To wa'anda duk suke wurin sun wa sayyidina Abubakar baya'a, wa'anda suka yi jinkiri kuma daga baya sayyidina Abubakar ya koma an ci gaba ban da yi masa baya'a, akwai wanda ake da duk kamar su zo su yi masa baya'a ba da wurin kamar su sayyidina Ali Allah ya kare da a gare shi sayyidina Zubair da sauransu wanda dukkansu an yi tawilin jinkirin nasu da sababin abin da ya shiga cikin zuciyar mutane na damuwar rashin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma shi ne na Aliyu kasancewar bayan mazarar sama ya rasu da kaɗan kuma matarsa ta kamu da rashin lafiya wanda Allah ya ƙara yarda a gare shi shi ya ci gaba da jinyarta. An rawaito ruwayoyi daban-daban daga cikin ruwayoyin an ce sayyidina Aliyu Allah ya ƙara yarda a gare shi lokacin da sayyidina Abubakar ya ga shuru baya ganinsa kamar da Imam Al-Bayhaqi yake rawaito ya taka ya ji a cikin hadisi mursal kenan مرسل ليلة عامر ابن شراهيل الشعبي يا جاهل سيدنا علي الله تعالى جاء قريشي وترواية تعالونا أن سيدنا علي يمس الله هذا قبايا مفجن ذنب سيدنا علي يمس الله أنت أموت الواية جديوة رجل ما لم يسك الجوز الثالثي يوم خطوة أسين جماعة يمس مبايا بايا رسولنا نفافي ما الله تعالى جاء قريشا. على كل حال جاء أتشي بمسامر رواية تتنون جاء سيدنا علي ya yi wa sayyidina Abubakar baya a hadisi ba da a ce bisa ga kaddarawa ba mu samu ko kowace inganta ba. To wannan ba zai kuma ba da lafiya cewa daidai yake da an rawaito ne ba, saboda ka'idar adabun naqli laysa naqlan lil adab, dan rashin rawaitowa bai ce zama hujjar rawaito rashin yi ba, rashin yi ya kamata a rawaito shi da isnadi ingantacce. Rashin rawaitowa wani abu ne daban, la'alla bayyanar abin da aka yi ga kowa ya sani ba sai an rawaito ba, la'alla kuma a'a Allah cikin ikonsa ne da hukuncinsa ya kaddara ruwayar ba ta zo ki zuwa inda muke ba. To bayan sayyidina Abubakar ya yi amsa baya'a, farkon abin da sayyidina Abubakar ya fara yi Allah ya kare da a gare shi shine cika burin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi na aika rinjinan Usama zuwa Zain Allah ya kare da shi. Usama dan Zain ibn Harithata, Zain ibn Harithata asali babban Makka ba, mahaifiyarsa sai ta dauke shi zuwa garin da ta je da shi zuwa garin su domin ziyartar dangin ta da sai zanto tsakanin makwabtan garin da garin ana akwai tashin tashina sai aka yi rashin sa'a a daidai lokacin an kawo farmaki sai ta rutsa da baki a gida sai aka kama Zaidu a matsayin ba shi kenan wani fitowar gangare an daina jin labarin Zaidu. aitan da shi aitan da shi har aka tayar da shi aka kasuwar bayi har wata ran kuma aka zo da shi maka aka kada maka kararrawa sai aka gano wata ne da shi aka sai wanda shi a matsayin bawa to yana zo da wajen Khadija a matsayin bawa ta iyayen ta san halin da yake ciki ba shi ma bai san inda yake ba sai dan yana karami aka dauko shi to sai Khadija kuma Allah ya kare ta a gare ta bayan ta aure manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin kyaututtukan da ya masa sai ta ba shi zai sai maza da kuma kyautar ta zaman ta da zai yi ta bayan tarjiya ba zai da aka ba ku kacar sai ta kawo da ilai ta kyauti ba za a lasa ba kyautar ta zama da zai da kun harkata har zuwa lokacin da wasu suka gani shi suka gane shi suka je suka gaya wa danginsa danginsa suka fito domin neman sa aka nuna musu inda maza da kuma ta tun a Makka suka kuma wajen maza da kuma sallama suka nemi ya yi musu kuɗi karɓi zai da abin da ya sa tun da dama ɗan su ne zala ya ce to ku jira a ce a tambaye shi in ya zaɓi ya biyu to na ban kuma shi in kuma ya zaɓi ya zauna da ni to baya da za a yi mutum ya zaɓe da ni kuma in je je da yi ƙaurace ko kuma na yi wa kaina na guje shi da tankin kaina bana ba zan kaurace wa ba zan tilasta masa akan sai na kaurace masa ya amfani da kalmar tazhin to sai aka zo Zaid ibn Haritha ta sai ya zabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ganin ma haka sai masa kabar sai mai da shi dan mutum ya ce masa Zaid ibn Muhammad da aka yi hijira Zaid ya taho tare da iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taho tare da rabuwar iyalan sai na abokar da su sauda duk su zama da suna na fasu ma tare suka yi hijira kuma tun da ya zo madina ana ce musu Zaid ibn Muhammad kuma bayan an dawo madina maza da sun sallama ya tashi a wani Zainab bin Juhash ita kuma Zainab bin Juhash ɗaya kuma manzo Allah ta ce ta bangaren mahaifiyarta mahaifiyarta mahaifinsu ɗaya da mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aure bai yi daɗi ba ba a daɗe ba Allah ya aura wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan zaidu ya fi daga falon mafa na zaidu bin a wasarin da kuwa jina ta zaidu yana cikin manyan wanda za su yake kaunan da yake son su to daga baya shi zaidu mazala sallallahu alaihi wasallama sai aura da shi ummu ayman al-habashiyya ummu ayman al-habashiyya ita kuma da zaidu sai suka haifi usama ibn zaid har usama ma ya zo wani wata kala daban ba irin kamannin da aka saba ba yau kamar zaidu ba har sai ma aka samu muna kuma suka dan fara dan tsin gunguni haka a cikin madina ana cewa an ya ko wannan dan ba ta wani ne da zai samu shi ba kuma wannan ziyada mun da Allah sallallahu alaihi wasallama amma dai tunda abin bai zama da'awa ka ba iya bai zama wani chat ba da za a kai shi kotu to amma dai ana ta ziyarar har sai da wata rana suna kwance suna bacci sai waɗansu mutane a cikin tawagar masana sawu na ɗan adam wanda suna iya ganin sawu su gane dangantakar sawu ba su san zaidu ba san usama ba san wannan labarin da ake ba suka ga zaidu suka ga usama ƙafafuwan suka kalla kawai na mutane suka ce wannan sawu da wannan sawun jini ɗaya ne wannan sawun da wannan sawun jini ɗaya ne lalla ko sun fata kuma ba ɗaya ne amma ka san mai sana'a ka bar shi da sana'a haka nan kawai mai sai da motoci zai ga motoci sun wuce a hanya sai ce wannan kamri cutar ranar fj aka mai yadda ita cutar ranar jan ba tambayar sa aka yi ba komai ba kawai dai shi ya gani ya gane ko ba haka ba ne to a haka zalika mahaukaci in ya ga shanu ko in ya ga awaki ko abubuwan da yake da kwarewa a kan su da yaga su za ka gane kansa ya fita baki ya ce wannan kaza kaza wannan shanin daga gani daga wuri kaza ko kuna cikin tafiya da mai sana'ar dabbobi da ya ga mutane ya ce wannan wani ta za su wannan legal za su irin wannan to shi ma wannan mutumin sai suka yi wannan bayani suna yin bayani sai labari ya yi cewa ai ga abin da kafa suka faɗa cewa wannan sawun daga gani wannan daga wannan yadda sai aka gaya masa Allah manzo Allah ta yi muna da farin ciki shi ke nan sai labari ya ce a lalle a shi Usama ɗan Zaidu to Usama ibn Zaid ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aura masa Fatima ibn Zubayr wanda Muawiya da Abu Zar suka nemi aurensa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kin yi guda mata da zai ta aure shi to an kashe Zaid ibn Haritha ta ayatin buta da manzo Allah kuma ya ba shi kinta yace in an kashe shi Abdullah ibn Rawah yace in an kashe Ja'far in an kashe Ja'far Zaid in an kashe Zaid ibn Rawah to bayan an kakkashe su a wannan yaki wanda Khalid ibn Walid Allah ya kare da a gare shi ya taka rawa sosai a wannan yakin bayan nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dama a cikin yake da mutanen Rom kuma a shekara ta 9 zalatun ya ji yakin to amma a ta kuka mun karanta a karatun mu al-Muwatta da muka zo hadisin jami'in sallah a hadisin Mu'adh bin Jabal mun ga dai ai ba a yi gobe zuwa mutuwa ta kai ko to za ka bai manta da wannan abu da kai ba kuma ba shi da tabbas a kan mutanen wannan yankin za su bar musulunci ya ci gaba da zama da gindinsa saboda idin sharrin da ke tattara da su wannan sai ya sa annabi sallallahu alaihi wa sallama bai dai sake tanka musu ba saboda shekara ta goma kamar yadda ya zo a cikin hadisin Jabir annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sa aka karar cewa zai yi hajji a bana shekara ta goma za a zuwa ya yi shirya a yi ya yi hajji ko da ya yi hajji da hijja ya dawo a cikin watan Zulhijja al-Muharram kuma an gama da shekara ta goma an shiga shekara ta 11 ko al-Muharram Safar sai kusan a al-Muharram kuma za a zama a lokacin ya dinga bambana da mutane a shiga Safar duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke bukata yi a wannan wannan Safar din ya gama ana shiga da awal ya fara shi lafiya a farkin farko na rabi'ul awwal kuma zai kai tsakiyar wata ba ma ya sallallahu alaihi wasallam duk da cewa a tarihi ana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasa shaji da wata rabi'ul awwal ko ya ci wannan musabba haka ne masana falaki sun buga littafin shekarar rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ga 12 da wata rabi'ul awwal ta shekara ta 11 zai kama rana ne kuma ya tabbata da dalilin ingantaccewa ta manzo Allah kuma mutawatir cewa ran litinin ya amma tabbata cewa 12 ga wata rabi'ul ne ba isnadi ne sahihi ko mutawatir wanda za a iya dogara da shi a ce kishi ya tafi kure ba kawai dai abin da aka sani ya rasu a farkon rabi'ul awwal ba na a farko farkon rabi'ul awwal la Allah a goma farko ko an shiga goma ta biyu kuma ranar ne ke nan 12 ga wata rabi'ul awwal ne ba 12 ne amma ba ala amma dai su malaman falaki ne da ijtihadin buga sun gano ta in har 12 wata rabiul awwal ne ta wannan lokacin da ake fada to za ta kama rana ne to amma mu amince ta muke takalluma ha da yawa da Allah Allahu a'lam saboda ba mu ne wata ba zuwa ne idan mu tsara kunta ka mu ba dai to amma da haka ko ka ki abu ya kamata idan zaka fadi dalilin ki ya karshe zama da dalilin ki to da ta nan nasiha da shawara ga yan uwa Allah sunna da daraban girmi cewa idan za mu haka su wannan kintar kada mu dinga hakikan cewa akan abin da ba mu taɓa ganin sinadin ingantacce ba tunda su ma mai sa muke mu zarafi da saboda ai suna abu ba hujja to mun ba da aure a ce da abin da za mu yi zama muna da hujja wanda mu rake abin da cewa ana cewa an fahimta ko to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana dawowa daga hajjatul wada sai ya fara ƙoƙarin ya zai yi ya shirya rundina ya ake tura su zuwa ya tura su zuwa Madaka shi amma ba zai yi ba gari ya ce saboda yana da wasu abubuwan muhimmai a Madina kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana jin ajalin da ya zama kusan tun a lokacin wata mata ta zo masa ta ce ya rabu ya ce kya dawo ba ta ce a aika illan ajin ta ce illan ta ne ni ba ni a babakar an baki sabon ba za ki sabon ba wa lokacin ne yake a hadin ahadin ma ya ga mun la'alli la alqaqu ba'da anna ko kuma tun a wa'azi da yake mun suna gani a hadisin da ya ba mun sai ya sai ce Allah ya mana wa'azi wa'azi wanda yake mai wancin mai kula da hadisi وجلت منها القلوب وضربت منها القلوب وقلنا يا رسول الله كأنها موحدة وجهة هذا أتكلم من المنزل دمنا ألام يا سارة يا سيد أبا وانا النبي ألا أتكو فاسدي يا رسول الله سبا ورسول جسيم على رسول الله سبا أقول هذا بيتا من يبين أقول من جاء الله سبا أتكلم حديث من جلد جنة سوى إن يخرج وعانا في موجه فأنا حديث إن يخرجنا أنا تري وإذا تريش in ya kuma mana da kuma kullu gadin hadisi na fi ya ibadallahi fa sallallahu alaihi wasallama ya yawai da mutuwa kuma a lokacin da kun san kira na Fatima a gaban suna na Aisha yayin magana da ta tabbata ya ga mun cewa ya kuma mutuwa kuma da ma annaba ba ta mutuwa sai an ga sai an mata da su su mutu sai su la kamar da ke cikin hadisi kuma na Aisha Allah ya kare da kuma da Allah sallama farkon abin da ya fara shi ne sai ya fara shirye rundina wanda za ta fara domin ya fara kuma shi kuma mutanen Rumi kun san ita Rumi ta fara ne daga can karshe can arewan Madina kusan yanzu tun daga garin Tabuk za a yi yawanci wanda duk biladin Sham ne a da duk yana cikin masarauta ta Roma har zuwa abu da ya shafi Juda, Palestine da kuma Palestine da Juda da dai wannan kasashen din da gefe duka ana kira su da suna Bilal Sham kuma nan ce headquarter ta Roma domin sun tsananta wa musulunci akwai wani bawan Allah da ake kiransa Farwatu ibn Amr al-Jurani wanda asali gwamna ne ƙarƙashin inuwar siyasar Roma yana gwamna a wani gari da ake kiransa Ma'an Ma'an da kuma a yanzu haka tana cikin Juda to yana gwamna a wannan gari sai ya ji labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya rusa dinta da suka ji labarin sun shi shugabannin Roma sai suka kama shi suka sauke shi suka tsare shi suka yi cikin duniya na a kan sai ya bar musulunci ya ce ba zai bar musulunci ba ƙarshe suka azabtar da shi har suka kashe shi ko maza za su ma ya samu labarin su a kan kashe shi kuma sannan ga azabtar da mutane da suke yi duk wanda ya shiga musulunci to kashin sa ya bushe a wajen su to wannan yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a watan safar na shekara ta 11 ya shirya rundina ya naɗa Usama ibn Zayd ya ce masa to ya shirya a jebal a ita ma can yankin Jordan ne idan ya je balka din gire a ta sa a ta sai kuma ya raza na mutanen wurin domin larabawa da suke gefe gefen Bilal Sham mai da suka kuntsinta an ka tsaye kwanta su kan mata da jawo din shi yana da tsaro da zai iya ba su kuma domin ya zama to kamar an yi terrorizing an tsohata su kafin su ga jawo musulunci ba ya kai girma da karfin da zai iya zuwa ya tinkare su a ta a cikin gidajen su to wannan zai sa ina da wani sharri ma da suke tunanin su kula wa musulunci a ne da su su jaji kun ga wannan dabara ce ta yaki ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kuma mutum ibn Zayd sai ya tura shi ya zama shine kwamandan wannan yaki a hadisi ya tabbata a cikin Sahihul Bukhari Imam al-Bukhari ya kawo hadisin a cikin kitabu Fadailu Ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam babu manaqib al-Zayd ibn Haritha ya kuma rawaito hadisin a kitabu al-Maghazi babu ghazwat Zayd ibn Haritha hadisi na 2250 sanan Bukhari ya kawo shi a cikin kitabu al-Maghazi babu ba'th an-Nabi sallallahu alaihi wasallam Usama ibn Zayd babin da yake bayani akan manzala ya aiki Usama ibn Zayd domin ya jagoranci rundunar a hadisi na 4469 Imam al-Bukhari ya rawaito hadisin ta hanyar Isma'il qala haddathana Isma'il shine Isma'il ibn Abdullah Abu Abdullah al-Asbahi al-Madani qala haddathana Malik ibn Anas إمام دار الهجرة عن عبد الله بن دينار أبو عبد الرحمن القرشي العدوي المعروف عن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي القرشي رضي الله عنه العدوي يكتب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا وأمر عليه أسامة بن زيد ماذا لا تسلم يا تشكوك يا توقع بذاتياتي مدالية يكي سيطور أسامة بن زيد أما تنشيني جابورة الزنا فطعن الناس في إمارته في مثال يمكن أن يكتب أن يارو درجة أسامة بيكشي كراب ومشارك بطل في مثال يمكن أن يسوك أكن jagorancin sa da Allah munafikai ne suke wannan suka fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi sallam take wa Allah sallallahu alaihi sallama da yaji sai yake cewa in taf'anu fi imaratihi to ai dan kun soke shugabancin zama fa qad kuntum taf'aluna fi imarati abini to ai kun kuda ma kun taba sukar jagorancin mahaifinsa ibnu hajar Allah ya fassara da rama yake cewa yushiru ila imarati zain ibn hajar ta fi ghazwati uta ai da ma ya mazala yana nuna lokacin da manzo Allah ya ce zain ya jagoranci jama'a ya fara da suka so ki jagorancin zain ya tabbata a cikin sunan Nasa'i kamar da shi ma hadisi na falto daga ummuna Aisha Allah ya kare da a gare ta sanadin hasan insha Allah ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في جيش قط إلا أمرهم عليه. ماذا لا يتبع أن زيد بن حارثة بسيئة تمسيئة باش جابوراني يتبطاش أكثر من هذا الزياد مشيني واتروا بشيء بباء ثم نار النوم ثم ذا الله يكي ويم الله نارا إلى الله إن كان لخليكا للإمارة أسامة يا جاتي لبنشي وإن كان لمن أحب الناس إليه هو والله ينسي متانا لنبا كونا وإن هذا لمن أحب الناس إليه بعده أبو الشيء زيد من ينسي متانا لنبا كونا وإن دلنا سبايا بابا نعمل ينسي متانا لنبا كونا شساء صاحبين في وزارة أحلتي لنا أمر أنجي أسامو كريمة كيان كوفي إن يتاشر الرباعة da Abdullahi da Umar da Usama din suka zo sai ba Usama ninkin na Abdullahi da Umar sai shi Allah da Umar ba kudin ne suka gabe shi ba yaya kamar ana nuna kenan Usama ya ji shi ya fi shi mun a bayani ran nan ya gaje shi da sai na Umar to ya baba na me yasa kike jin fita shi a kaina bayan duk abin da yake nima nan ba wani kwari da yake shiga ba wani surƙi da ruƙi da yake shiga ba sai nima sai na shiga wani amma sai ka fi fita shi a kaina yake nan wai a jirginka mahaifinsa annabi ya kusa sabiya da mahaifinka kuma shi ma annabi ya kusa sabiya da kai dan yaya ba zai fi da wanda annabi ya kusa ba akan wanda ne nake dan kana tsana ka ji halacci na sahabban manzo sallallahu alaihi har abin da annabi yake so suna fifita shi da wani da abin da su da kansu suke so to sai manzo Allah ya Usama ibn Zayd ya zama shi ne jagoran wannan shugabanci ya umarce shi da ya je garin Falha ya yada zango a nan domin tsorata mutanen Rum da kuma ƙara tabbatar wa da Larabawa musulmai da suke bakin gaba da hudar tsakanin su da Rum cewa musulunci ba idansa biyu idansa abokai to Usama a lokacin yana matashi ne da shekara 18 ba sai aka samu munafikai kamar da rabata suna ta wannan cece-cece din har maza Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya gaya musu wannan sai maza Allah sallallahu alaihi wa alihi ya umarci Usama ya bashi faman yace masa famfun sai maza Allah sallallahu alaihi wa sallama afwan ya umarci shi ya musu iya kuma ya yace to lokacin da maza Allah ya sallama su Usama sai suka fita sun fita sun yi tafiyar da wasu kilomita 5 ba daga cikin garin Madina daga bakin harami sun je wani daga ake kira da Jur shi kuma Jur din a yanzu kamar yana dab da asibitin Malik Abdulaziz bayan jami'ar Islamiyya ta wani in ka taɓa shiga jami'ar Islamiyya to bayan ta a can kofa ta kudu al-Wabar Jamhuriyya kamar kudu masu yamma ko ka ce ma yammacin Madina ne ba za mu da wada to a nan jiyar sun kai a yamma masu kudu haka a nan da ke to sun yada zango a nan kafin gaba shirin rundunar tunda a cikin safar ne karshe-karshen safar sai labari ya zo cewa manzo Allah ya kwanta rashin lafiya ba su bar Madina ba su kaji labarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwanta rashin lafiya sai ku samu da dakatar da rundunar kuma akwai tarin mutane a cikin rundunar tasa wanda a cikinsu akwai manya-manyan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai muhajirun akwai ansaru manya-manyan bajirin masu babban matsayi a tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma manzo Allah ya tsora ku sama zama da mutum zai iya ji labarin rashin lafiya sai ya dakatar da rundunar kuma dole aka dakatar yaya sai aka ce a cikin manzo Allah ya yi tsanani yaya jiki ya yi tsanani jiki kullum karuwa yi har an kai manzo Allah ba ya iya ba ta sallallahu alaihi wasallam a lokacin ne sai ku sabai ya tuko ya dawo ya baro ya tuna ya zo ko da ku samu ya zo a lokacin manzo Allah ba ko ya tashi ba ku ga su ga ta tafiya sai ku ta mai shiga inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani shi baya ne wannan ya ga maganin sa ya ji ni sai sallama da manzo Allah sama ta mai ce sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga hannunsa zuwa sama yana sauki ba sai daga addu'a yake kenan sai ku samu ya sallama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma cikin rundunarsa tunda ba a ce ya dawo ba kuma ya ga alamun manzon Allah ya musu addu'a ma'ana har yanzu manzon Allah yana hana kafa kansa zuwa su tafi a lokacin ne washe da mutum ka tsara ba ta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin kayansa sauki shi ne ranar da za mu fito ai mun yi tarihi kwanakin manzon Allah kwanan da shi ko a lokacin ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kara muku sabbin islamu ya ce wa ukhudu ala barakatillah ai tabbuku a da cikin albarka ta Allah kuma ya musu alƙawari insha Allah za su samu nasara sai su samu kuma batalin sa to yana kuma batalin sa sai da ido sai a washe gari ma ko kuma bayan nan da kadan sai labari ne da mu ga mu Allah ya rasu kaga mu ga da ke to amma a cikin wasiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kamar yake cikin Bukhari yayi wasiya da cewa in ya rasu lalle a tabbatar da rajana ku ta mata ne da ka wani aiki ne na farko na sai na Abu Bakar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana suwa ne wa sai na Abu Bakar ruwaya sai zama abin da yake kare kuma dole shi shine rajana ku ta mata ne a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana Abu Bakar ya tashi farkon aikin sa a wannan shine cewa to yanzu na kula da shi sai wani suka dinga ba shi shawara ana saka da shi imami na rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma za ka zo ka ce yace wallahi wallazi la ilaha ghairu narin ki da Allah ba zan taba warware tuntar da annabi sallallahu alaihi wasallam da hannunsa ya zaura da aka ta damu da aka ta damu da aka ta damu a da ya faɗi wannan magana sai ta fito shi kenan muna ba da shawara ku samu yayi kandanta a canja shi a samu wani wanda ya yi shi da shi sai na Abu Bakar lokacin ce wallahi la ilaha ghairu law zanantu anna sibaata afuni idan da in suka tafi na mun daji da su kama ni la anfadtu ba'da usama wallahi in usama ya tafi kama amara bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau lam yabqa fil qura ghairi la anfadtu in ya zama gaba dai kowa zai fita saurani kadai sai rinna usama da ta koda za a tsara da ita sai da bakar Allah ya kare ta a gare shi tunda kun ga sun dawo gida sai yanzu ne sake tara sai ji wanda aka yi rubuta sunansa a cikin yadda manzon Allah ya tsara sai da aka ce mutum shi da kansa ya jira a Madina ya Usama ya rike sai zamu doke Usama yana sama sai da Abu Bakar yana kasa aka da mun cewa sai na Abubakar ya samu abun hawa yace a'a la nazarta wala ajitu kai ba za ka sauka ba kuma ni ba zan sadan ba ba wa ma alayya an ukhdira qadamayya fi sabilillahi ta'a me zai hana ni ma kafata ta yi umra domin daukar da kalmar Allah tsawon lokaci fa inna lil ghazi bi kulli khatwatin yakhuwa 700 hasana domin abin da muka samu da wazara kuma duk wanda ya fita yaki duk taku da Allah zai rubuta masa lada 700 wa 700 daraja za kuma a daukaka darajar sa 700 kuma za a kankare masa zunubai 700 sai na Abubakar Allah ya kare da a gare shi yau samu wasiya daga cikin wasiyar da sai na Abubakar ya rubuta mai ke cewa isna ma amma umma ma amaraka bihi nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam duk abin da annabi ya maka umarni ka aikata shi la taqsuranna fi shay'in min amri rasulullahi sallallahu alaihi wasallam karka kuskura ka rage wani abu daga cikin wannan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama na barku da ya sai dai kai har wajen ka ya tabbatar sun tabbatar nan shi kadai ya sake dawo kaga yadda ake shi saba duk shugaba na gari baya komawa ya shantake ya bar mutanen su suna shan wahala ko kuma manzo ne ba irin yawanci shi wata wannan mana yanzu za ka roka tarar da an tura jami'an tsaro aiki sai ka nemi shugaban su karasa yau wa inda ake koma ya wani gefe yake gudanar da wasu abubuwa da za su taimaka wa rundunar ta ci gaba tun ba ne amma sai ka je ka sarar da cika kwanta kawai yana kwance sai dai a zuwa ba shi rabo shi ba zai iya motsa ba sai na Abubakar ce shi ba haka yake wani sun ce ba haka yake ba in ka ga shugaba ya yi nisa an samu masa wani waje to sai dai saboda maslahar tafiya ba saboda maslahar shi shugaba shugaba maslahar shi shi ne a je a ci nasara a lokacin aka tafi rundunar Usama ta tafi Allah ya kare da a gare su kuma suka ji suka ci nasara duk kuma inda Usama ya tafi a hanya ya ji labarin cewa mutanen nan sun yi rajiya to zai bar musu kafin zai na Abubakar ma ya fara tura tutoci na yaƙin na yaƙar masu rudda to tuni sai na Usama da Usama ya tafi Allah ya kare da a gare shi ya riga ya fara aka samu nasara aka kuma shigo da wasu kabilun suka musulunta wasu kuma aka karfafe su wadanda suke da tarihin shirya da a hanyar su kuma aka yi awon gabar su wasu aka kashe su ta dawo kan tsabarki nan kuma rundunar can ta gaya wa duniya a aikata cewa ashe addinin musulunci na Allah ne Allah kuma rayayye ne baya mutuwa aka samu fa'idoji da yawa aka dawo to ana dawowa sai abu na biyu shi ne sai na Abubakar Allah ya kare da a gare shi ya gama da ƙalubale na cikin gida da kuma ƙalubale na waje ƙalubale na cikin gida shi ne an samu da yawa daga cikin mutane duk manzon Allah ya rasu sun daina ba da zakka wasu ma sai sai suka rubuto su ta cewa su Allah suna so su rauki cewa za su gaba da sallah amma ba su zakka a bayan ruwa ba su ba wasu kuma aka samu waɗanda suka yi da'awar annabta kamar musayyid matal kazzab da mata ibn hadid al hanafi al kazzab da irin su tulayha da irin su al aswad al ansi da irin su sajah al tamimiyya duka zan yi tarihi insha Allah da kuma labarin da wanda ya ba wa insha Allah da dai Allah ku ba a dai lokaci ya ba to wannan ita ce matsala ta farko da yana wa kai fuskanta matsala ta biyu kuma daular Farisa da daular Roma manzala sun sallama har yaro su musulunci ne gama shiga farfajiyar su ya zauna a yanayin da za a ce sun zama sun sallama wa Hirakal dai manzo Allah ya aika mai wasiƙa kuma ya karɓi wasiƙar ya karanta ta duk iya a gaban sa aka karanta ta duk da zargar min Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ila Hirakal abin yahu amma ba'du fa inni أدعوك بدائية كل دعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرة حتى تزورك الشر مدينة تعرف في دعاية كما يعتقوا يا كرنجا أما غيرها أقادي أبن دي فارو شيء رقل بشيء يا أبن جلده وقال فشيء تعرف تعالى السماء يا أبن جلده مسلم يا أبن جلده مصر قرية كجامعة دوليس yan su yi gaya yaya mai karfin su ne a daga to kun ga dole akwai saurari na adam shi ko dole farisa ma a lokacin yaya ga takaddar za ta yace ba zan Allah ku ka ku kar da wannan ko kuma ya ce ma a je a kawo mana manzala sallama kan yan aikin su zo shi dan sa ya kashe shi ya tare guje ra mun ji a daka ka da nan manzala sallama zai duba kuma shi ma su ce su ke take da gaba ga manzala sallama to da manzala kuma yayi tsawon kwana kuma nan ne target din sabin da bazala kuma ya gama shi yanzu kuma arewa ce a gaban ta kuma mutanen Makka da sauran yanzu an zo duka jaziratul arab a shekara ta tara an zo an tambulinta yawanci wanda suka yi rajar nan ma gaban shi sai su gane wasu wanda suka mutunta a ƙarshe ƙarshe ne dama kuma wasu abin da yasa suka mutunta ba wai dan su yi musulunci ba a'a sai dan kawai su ma sun ga da ana musulunta kar abin su zama saniyar waye ya kamata su ma dai su zo karɓar musulunci na dan haka wasu kuma sun musulunta daga cikin mutanen arewa saboda sun auna sun gano da su zauna ƙarƙashin wato zalunci na daular Roma wanda su faɗo cikin musulunci din su dinga ba da zaka shi yasa sai wani ishu din da ya janyo da yawa shi ne maganar tsada to da yawanci musulunta suka yi amma wajen mayar kudin imani sai kurmi to sai sai na abokan Allah ya kare ya gare shi ya fara da yakin rinja shi ne matsala ta cikin gida internal problem da yanzu a darasin suka nan namu insha Allah za mu tattauna akan matsalar cikin gida kan nan kuma sai mu ga to matsalar waje kuma ta daular Farisa da Rum ya sai da abokan ya mata wanda sai na abokan ya gama da matsalar cikin gida gaba daya a cikin takaitaccen lokaci ba a shekara ba sai sai na auka ne girgizar jaziratul arabiya ya tankade ta rere ta ta koma ta zauna daram kamar yadda manzara ma ta biya ba yana gamawa kuma sannan sai ya tinka waje su waɗannan dakarun da yanzu ake samun marasa mutunci suke zagin su su ya tura shi to kuma can ma ku je ku tabbatar da zaman lafiya wasu tun da suka fita su fara dawowa wasu a can aka kashe su wasu can suka koma har izuwa lokacin da suka mutu suka koma zuwa ga Allah haka abin ya kasance saboda haka a matsala ta farko shi ne sai na abokan Allah ya kare yadda a gare shi ya fara gama da matsala ta cikin gida shi ne abinda a tarihin musulunci ake cewa ya kirkirda in kana so ka yi musulunci a kan matsalar ka ce ruhun rinda rinda a musulunci tana nufin barin addini da gangan ta hanyar shiga cikin wani addinin kai tsaye ko kuma dakatar da abin da dole sai da shi musulunci yake yi wa kamar misali mutum ya wurgar da sallah ko ya wurgar da zakka ko ya wurgar da azumi ko ya wurgar da hajji ya ce shi ba zai yi ba kuma ba za a yi din ba ko kuma mutum ya zagi Allah ya zagi manzala sama ko ya zagi addini to wannan duka ana ɗauka duka ana fassara shi a matsayin ridda wanda kuma ta rage hukuncin ta shi ne wanda ya ridda hukuncin ta shi ne kisa domin barazana ne ga al'ummar musulmai idan aka bar shi ya yi zama a cikin musulunci to zai iya zama wato sadakin da zai iya zuwa ya cikin makiyar musulunci domin ba su lagwar da za su zo su ci nasara a kan musulunci za ka shirya mu zama sama ke kafin bandala dina mu fasturo zala sama ta yi sabu zai ga kuma yake cewa a la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin hatta yata wa tarik li dinihi an yufariq lil jamaa wa ma zala sallallahu alaihi wa alihi sallam ya rasul kusan dika kabila da suka zo suka yi waya a cikin nan daga shekara ta ta zuwa rasul zala sama kusan dukkan wa inna suka yi zaura mutanen Makka da mutanen Madina da mutanen Ta'if da kuma wani ɗan sararin kabilu da za ka iya kira su sai dai kuma akan samu a cikin kabilar da duka kowa ya rinda sai ka ga wani kawai misali kabilar Ta'if da suka yi rinda suka bi Kulayha amma ajihun hakim al-ta'i ne ya dawo shi ya zama zakaran wajen da kabilar banu hanifa da suka bi musayyib bin matin kazzab to ma bata bin usad da yin daba ya tsaya tsayin daka akan addinin sa an sa musu daka da ake wani da wani da wani ba sa cikin wanda suka yi bidda an mai ta ko kuma wannan yan uwa ku kara fahimta su mutanen da suka yi bidda za mu faɗi masu rubun da ya sa yau sun suka yi bidda domin mu rufe bakin sanya saboda wasu dama nan suke so a samu lokacin nan mutanen nan sai suka yi rijja da lidar rijjar ta su kuwa malamai sun yi bincike da yawa na daya kamar yadda kuka faɗa rashin daɗewarsu a musulunci da kuma cewa musuluncin bai gama rasa bukatarsu na biyu kasancewar yawancin suna musulunta suke komawa garinsu kuma ba a ɗau dogon lokacin da za a tura musu rundunar masu ilmantarwar da za su wadatar da su bayan koya musu ilimi koya musu tarbiyya da musulunci an fahimta ko inda misali mutane sun musulunta ba za su ma ya tura musu wanda zai koyar da su to yana koyar da su din kafin a yi ɗau lokacin da za a ce ilimin ya rasa jikinsu da tarbiyya ta shiga jikinsu ko madara sama da yawa su shi yasa lokacin da kauyawa da ta zo da Annabi sallallahu alaihi wasallam banu tamim banu darin da kabilar banu tamim san ka min imani Allah ya ce qalat al a'rab amanna dimi qul lan tu'min lam tu'min ba ku imani ba walakin qulu aslamna ku dai ce mun musulmi ta walan ma ya rubu da imani ku tukuna imani ne ga marasa duka ta ku sai yau da gobe tukuna gurbadan sa'aka gurbadan da imani zai rasa zuciyarka wata kuma dama sun musulunta ne saboda tsoron kar a je a murkushe su to sai su fita manzo Allah sama ya bar duniya ya fita to ai wanda suke tsoron kar a murkushe su yanzu baya nan dan haka su kawai bari su koma kan tsarin su wata kuma dama su a zatan su ba wani dan adam kuma da zai hada al'umma ya mulke ta gaba ɗaya tunda ba manzo Allah sallallahu alaihi dan haka yanzu manzo Allah ya rasu to shikenan a basu su ma su ci gashin kansu to sai su kuma in dai suna karkashin musulunci to kuma fa ba zai yi musu ci gashin kan nasu ba sai in sun ban musulunci sai kabilanci su yadda ya biyu kamar su koyarwar su mulkin da al-Khazari kun ga koyarwar su mulkin da ai dama karshe karshe suka musulunta da shi da Aqra ibn Hadis da kuma wannan waye ibn Mirdad as-Sulami kun ga da su aka yakin hunain ko wanda har shi ne da aka aka zo manzo Allah ya ba Aqra da wannan ibn Mirdad sulami ya ba shi sai ga nasu sun yi wa yin ya Rasulullah ya zaka yi maka a ta ja'al nahdi wa nahdi ubay adi ubay baina ulaylata wal aqra'i fama waye wala hadisin ya kusani mirdasa fil majma'i shi wannan ibn mirdas sallallahu alaihi wasallam ko to a lokacin sai suka yi rijja saboda suna ganin ba za a nada musu wani sun ji Abubakar aka nada suka ce yaya kuma shi da ba a sani ba mu ba za mu yanta wasu kuma abin da sai suka yi rijja sun suna ganin dama zakkar nan ta ishe su to kuma dai suna cikin masarauci da sun ba da zakka amma ba za su cikin masarauci ba su ba da zakka ba sai su kira to kowa ba su tsalle su ba masarauci to a nan take ne sai na Abubakar Allah ya tsara yadda a gare shi ya shirya da ya amma kafin ya kusa ya yaƙe su sai da aka samu wani marasa kunya marasa mutunci cikin masu rantar da suka fara kawo barbaki duniya dan su mana cewa to mu ba shirye muke ba duk abin da za a yi kuma a jiya da musulmai ne wayannan wayanda suka mutu akan wannan tsarin na rinda su ne ranar alkiyama mu zalunta ma ya rasu ya mutu suna musulmai zai tsaya a tafkin alkautara yana shayarwa zai ga wasu gungun mutane sun taho amma ana yin sa gulala ana kade su mazalunta sai ya rasu ya tsari a tsari zuwa suna tare da ni yar ya ubangiji mutane na ne duk da ashab yana zuwa da ma'anar wanda kuke tare da su ma sallan zahiru ko ashabul aita wanda kuke tare da wannan al'aika usayhadi sai ubangiji ya da ta da ma za a hada su ba da yani ai ba san bayan kar su ne kai ba wannan mutane ne ko shakka ba to a lokacin sai aka samu ɗansu suka yi ƙoƙarin su kawo farmaki zuwa Madina dama kun san Banu Asad sun yi rinda su ne Sulayhatu ibn Walid al-Asad ya jagorance su kuma shi ma ya da'awar annabta zamu je da su kai karambanta da Khalid ibn Walid da ya gaba haza da ya rubuta dani bayan nan Banu Fazara wanda suka yi yaƙi da Hawazin suka haɗu da Hawazin lokacin yaƙin Hunayn su kuma Uyaynatu ibn Hisn al-Fazari shi ya jagorance su wanda ranar da aka zo raba ganima da aka yafe ya tashi ya ce shi zai yafa na Banu Fazara an mutanen da suka ce dan me za ka ce haka a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam to sai Banu Amir ibn Sa'ata da Banu Zaqfan su ma suka yi rinda wanda ya jagorance shi ne Qurratu ibn Salim al-Qushayri sai Banu Sulaym su ma suka yi rinda wanda ya jagorance shi ne Al-Ash'ath ibn Qais al-Kindi sai Banu Bakar ibn Wa'il wa'inda suka yi kawance da Quraishi suka janyo aka yi yakin Fathu Makka suka zalunci Banu Khuza'a ko to Banu Bakar ibn Wa'il kuma sai suka yi rinda wanda ya jagoranci Banu Bakar a can yankin Bahrain shine Al-Hakam ibn Zayd sai Banu Hanifa a yankin Yamama kusa da Riyadh kenan ta Saudiya a yanzu wanda ya jagoranci su kuma shine Musaylimah al-Kazzab Allah ya da karatu na gaba ko na gaban shi dazi tarihi Musaylimah al-Kazzab hadda ayoyin da yake kawo da ƙarya insha Allah sai kuma in aka ce Bahrain kun sai ka tace a yanzu ko wacce take da capital din ta Manama wacce take a can kusa da Saudiya daga sama to amma a da an ce Bahrain din ta fara tun daga Dammam daga kasar Saudiya wanda daga Riyadh kawo kilomita 100 mutum zuwa Dammam ko daga Dammam kuma zuwa Bahrain din za ka shiga ta boda ta kasa ba ta fi kilomita 100 ne wani ta kai ma kenan ta jirgin Malik Abdulaziz to Banu Hanifa su ma suka yi rinda karkashin jagorancin Musaylimah al-Kazzab wanda shi ma ya da awar annabta to sai Abu Bakar Allah ya kare da a gare shi sai ya shirin lallai waɗannan kabilun da suka yi rinda su zai maganin su gaba daya to shikenan sai aka samu ɗansu daga cikin waɗanda suka yi rinda sun fara kawo farmaki zuwa Madina musamman cikin waɗanda suka hana zakka to sai na abokan Allah ya ƙara da a gare shi nan take ce wallahi la uqatilanna man farraqa baina as-salati wa zakka na rantsi da Allah wanda ya raba tsakanin sallah da zakka sai na yaƙi shi wa inna az-zakata haqqul mali wallahi law manahu inaqan aw tawwa iqala da zan aika in ce su bani zakka sai zama abinda suka hana kawai irin garkiyar nan da ake ɗaure gwiwa takumi don kan yahudu ita ce kawai su kawo ka gane ba wani abu bane ba ko ya ce wallahi a kanta ka nufi adduna ha ila rasul sama a lokacin annabi suna ba da shi yanzu kuma suka ce ba su bayar ba laƙatar ki wallahi da sai na yaƙi su ran nan kenan Abubakar ya ɗauki wannan gabarar ta cewa zai yaƙe su kuma haka din sai na abokan Allah ya kare da gare shi ya yake su kuma ya ci nasara akan su yana cin nasara akan su sai kuma ya shirye tutoci 11 amma kafin nan lokacin da ya fita domin ya tarwa da masu riddam wanda suka shigo za su yaki Madina an samu daga cikin su akwai wato akwai wasu daga cikin kalilu na kusa-kusa da Madina cikin dare suka fado cikin Madina to nan take sai na abokan Allah ya kare da gare shi ya daure jina wanda ya raba su bangaren dama ya ba wa Numan ibn Mikr al-Muzani ya zama shine jagora a bangaren kuma Abdullah ibn Mikr al-Muzani dan uwansa a gaban rundunar kuma wai ibn Mikr al-Muzani sai na abokan ya ya wato ainihin ya mamaye su kafin asuba take ya gama su bayan ya gama su wasu kuma suka gudu aka kashe Habbal ibn Sulayha Ukasha ibn Mihsan Allah ya kare da gare shi wannan ba ta ce sabo kaka da Ukasha shi ya kashe shi sannan sai na Abubakar Allah ya kare da gare shi ya shiga hawo wani da ake kiransa Dulqussa ya gaba da su kuma gabaki daya Allah ya kare da gare shi sannan Banu Ubayd da Banu Abbas su ma duka suka gudu wanda da abin da dubiyar suna rigima da junan su amma cikin lokacin da ya yi a tsakanin su ne aka yi abin a dahin kwallon gabara amma daga baya kuma suka haɗu a kan yaƙar musulunci a wannan lokacin saboda suna cikin ƙauyawa na nesa da musulunci bai ratsa su ba suka musulunta to a lokacin ne sai na Abubakar ya shirya ya haɗa tuta guda 11 domin yaƙar waɗanda suka yi ridda suka bar addinin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama wannan tutocin guda 11 ta farko ita ce tutar Khalid ibn Walid wanda sai na Abubakar ya tura shi ya kinku Tulayha ibn Khuwaylid al-Asadi wanda ta kan salamu bara ta ji zuwa wanda ya da awar annabta ya ce to ya yi ibn Asad da Tulayha tuta ta biyu kuma yace kuma bayan ya gama da shi ya tsallaka ya yaki Malik ibn Nuwayra wanda shi ma ya jagoranci mutanen Banu Tamim wanda a yau dai Shi'a da ƴan baran nan suke fahimin shirka akan cewa ai zalintar Malik aka yi aka kashe shi yana musulmi za mu ji ya abin ya kasance ne abin ya faru tuta ta biyu kuma sai aka ba wa Ikrima ibn Abi Jahl shi kuma aka ce ya je ya yi musayar masu kaza wani tunan Ikrima ibn Abi Jahl ko dan Abu Jahl ne kuma bai musulunta ba har sai yaushe sai mata mafarka har da shi a cikin waɗanda suka tare Khalid ibn Walid lokacin da maza suka ce man da kara dara a cikin biyar da ruwa ami ko tunan ko innaki law ra'ay law shahidtin yawm al-khandama in farra safwanu wa farra Ikrima Ikrima ibn Abi Jahl amma daga baya da yazo ya musulunta kuma sai zama kuka har da shi a cikin kwamar dare bal ma shi aka tura wa Musayl matal kazzab to ya tafi ji aka ce shi kuma ya je ya ci Musayl matal kazzab a al-Hanafi tuta ta uku kuma Shurahbil ibn Hasanata Allah ya kare da a gare shi Shurahbil ibn Hasanata Allah ya kare da a gare shi ɗaya daga cikin manyan sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama dan kabilan Banu Kinda shi kuma aka ce shi ya je ya taimaka wa Ikrima ibn Abi Jahl domin ya kar Musayl matal kazzab idan sun gama to su je su taimaki Amr ibn al-As domin ya kar Quza'a Banu Quza'a tuta ta hudu kuma ita ce wacce sai na Abubakar ya tura ta karkashin jagorancin al-Muhajir ibn Abi Umayya al-Makhzumi shi kuma aka ce ya je ya ki al-Aswad al-Anasi wanda shi ma wanda ya da'awar annabta ne a garin Yaman sannan kuma daga baya su je su yaƙi Amr ibn Ma'ad al-Karib al-Zabidi da kuma Qais ibn Makhshum al-Muradi da sauran waɗanda suke tare da su tuta ta biyar kuma ita aka ba wa Suwayd ibn Bikr al-Awsi shi kuma aka ce ya je ya yanke bakin teku na bangaren Yaman tuta ta shi da kuma ita aka ba wa al'ala ibn al-hadrami aka ce shi kuma yaje ya jira akan al-hatam ibn dabi'ata wanda yake shi ne shugaban banu kai su gurin sa'ada ba kuma aka ce duk wanda ya rida a cikin mutanen bahrain wato al'ala ibn al-hadrami yaje ya kai musu wato yaje ya kai musu farmaki da sauki har sai ya ga cewa ran jannan ta tsaya kuma da ba al'ala cincin manzo Allah ta ya tura shi zuwa bahrain sannan sai tuta ta bakwai ita aka ba wa Huzaifa ibn Mihsan Allah ya kare da a gare shi shi kuma aka ce zai ya kai Zuttaj Laqit ibn Malik al-Azdi wanda shi ma yayi da'awar annabta a garin Umman sai tuta ta takwas ita aka ba wa Arfa jatta ibn Harsama shi kuma aka tura shi zuwa ga garuruwan Muhra sannan aka wato sannan sai kuma tuta ta tara ita kuma aka ba wa Amr ibn al-As aka ce da ya yi kabilar Suba'a sai tuta ta Roma aka ba wa Ni'an ibn Hajin as-Sulami shi kuma aka ce da ya yi Bani Sulaim mutanansa da kuma mutanen Hawazi waɗanda su ma suka yi ridda tuta ta 11 kuma ita aka ba wa Khalid ibn Sa'id ibn al-As Allah ya kare da a gare shi shi kuma domin ya je ya nufi bangaren gefensa waɗannan su ne tutoci 11 inda kai mutunci na kwarai ne ya kamata ka damu da tsarin musulunci hatta kwamandojin nan na jana a wakar ya kamata ka san sunayen da ta yi bayan ɗaya na yanke shawarar cewa ya kamata ka yi tsarin musulunci ɗaya saboda da Allah ya zama wannan majalisar shi ne zai yi fice da tattauna kan waɗannan matsalolin kasancewar ba a kasafai aka cika zurfafawa a kan abin da ya shafi al'amarin tarihi ba sai ka samu mutum malami ne shi a musulunci ma wata ya san fito sani mai zurfi amma ka tare shi matsala ta tarihi ne mahimmanci da ta yanzu duk tsohon da ka samu a nan ka tambaye ba ma tsohon har yara ka ce za ka yi yakin ba ta sa a Najeriya ya san hausa shekara ta yayi ba ko ba ma yakin ba ta sa ba ran nan na ji a rediyo wani masani dan nan unguwar ne ma ana hirar da shi akan siyasar duniya abin ya ban mamaki na ga muna da mutane masu irin wannan kwakwalwar dan jaridar tambayar da yake to yakin Rwanda ba to ai Rwanda ka san da sunayen rijal din da asani din da bayanan kai ka ce kwararre ne akan Afirka ana tafiya Turai kuma ya dinga faɗo sunan da aka shiga Asia akwai kasar da ta yi dinga bayani akan hatta yanayin sunayen yan kasar ma to ai shi shugaba ka za a bin da ya faru a lokacin da ta kowace tarihin shekara 200 to ka fa tarihin musulunci shi ya fi dacewa mutane ko abu ma wani tarihin musulunci muke bari ba ma yanzu tarihin da ya faru a kasar mu nan ba na magana ɗalibi ka samu malami ma wani wanda yake tunanin malami ya ce masa da Allah ya baka cancan tarihin dan kodiyo da irin jami'a garza ka ba shi lanta ta awa ɗaya to na idan Allah ya yi hikima ne ce to bari ya ruwa wani abin ya taso wa almajirai ma su rasa wa za su tambaya to balle kuma wannan dogon tarihin da musulunci ya kamata a ce da an taɓa a matsayin ka na musulunci ka sai ba wai ka ji kawai don ka ji daɗi ba kawai na'am ka ji ka ji daɗi kuma sannan a ciki ka ji ka san irin ɗaukakar addinin ka kuma da yadda wurin ka sha wahala har addinin ya iso zuwa gare ka eh sai Allah ya kai mu zuwa sashi mai zuwa idan da ranmu da lafiyar mu za mu tura a kan inda muka tsaya da fata a kan kurare Allah ya ba mu ladansa wannan da suke mu Allah ya yi mana wa sallallahu alaihi wa sallam